من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka an uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi wanda muke karatu daga littafin riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin wallafar al-imam abu zakariya يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه مجلس منا مسجد الصحابة وندك دورة دا سكرتير كتاب لوكال جمن دك تكين غرين أزهري جهر بوتي ون مجلسي شين نبيو أو أن يمتي نلا ربا عشرين دايا جوات جماد الأولى hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 wadda yayi daidai da 12 ga watan 11 na shekara ta 2025 miladiya idan ba amince ba muna cikin babul yaqin wa tawakkul babin da yake magana kan yakini da kuma tawakkali wannan babi mun karanta wani sashe na hadisan babin hadisin da zamu tashi kansa a wannan yammaci shine hadisi na 80 daga wannan littafi na riyadus salihin wanda zai zama shine hadisi na 7 a cikin wannan babi يجي عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت خيرا متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شكك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال وجعلهن آخر ما تقول wannan hadisi an samo daga al-bara'u bin azib ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu falala wanda ana masa alkunya da abu imara sunansa kuma al-bara'u bin azib Allah yarda da shi da babansa gaba ɗaya dukkan su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Al-Bara'u ɗan Azib yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya fulan ya kaiwa ne fulanu dinnan malamai suka ce shi al-bara'un ne da kansa annabi yake kira wato kamar annabi cewa ya kai al-bara'u to shine anan gurin sai ya saya sunan yace annabi yace ya fulanu ya kai wani ma'ana ya kai al-bara'u dan azu yanda anan gurin akwai fa'ida da malamai suka cire a wannan gaba gabanin muduba abun da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira wannan sahabi nasa fa'ida ta farko da malamai suka cire karkashin wannan kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu fahimci yadda annabi yake bada kulawa wa sahabbansa zaka ga ya kirawa ne ya kaiwa ne ya kaiwa ne saboda yadda yake ba su kulawa Abu Nabi malamai suka ce wannan na nuna maka kyakkyawan hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da irin daukakar da Allah ya masa da matsayi da yake da shi amma kuma baya nuna hakan wa sahabbansa. Yana mu'amalantar su mu'amala wacce take nuna cewar su abokansa ne su na kusa da shi ne shi yasa ma ake kiran su da sahabbansa. Duk daukakar da Allah ya masa bai sa ya kalli cewa ya zarme su gaba daya ba ba bukatar sai ya kirawa ne ya kirawa ne a ya musu magana mana kudin goro bai daya amma saboda mu'amala irin tasa sai ya kama sunan wannan dan ya shigar masa da farin ciki ya kama sunan wancan dan ya fahimci cewa fa yana da matsayi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba iya su Abubakar su Umar su Usman su Aliyu bane kawai suke da matsayi gurin annabi duk sahabbansa suna da matsayi a gurin sa shi yasa kwatsam wata rana kawai sai ya kama sunan wannan ya gaya masa abin da zai amfane shi duniyarsa da lahirarsa ya nuna masa matsayinsa a gurin sa wata rana sai ya sake kama sunan wancan haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya kama sunayensu ya am fanar da su ko ya nusar da su zuwa ga abin da zai amfane su duniyarsu da lahirarsu ba su da iya to al-bara'u dan azib yana daga cikin jerin waɗanda annabi ya fiskantar da magana wacce take ta musamman keɓantacciya mai muhimmanci gare su to har ila yau wannan kira na annabi ya fulan ya kaiwa ne za mu fita da natija karkashin wannan kira na annabi sallallahu alaihi wasallam za mu fahimci falalar bara'u dan azib bara'u dan azib yana da falala in har annabi zai fiskantar da magana keɓantacciya zuwa gare shi to wannan na nuna mana kima da matsayi da falala irin tasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fiskantar da magana a wannan gabar zuwa gare shi to za mu dauki darasi mai girma karkashin wannan na tawadu'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ake so mu ma mu koyi da ita annabi yace ya fulanu ya kaiwa ne idza awaita ila firashika idan kaje kwanciya a shimfidinka da daddare ke dare yayi kazo zaka kwanta a gadon baccinka in kazo ka kwanciya a gadon baccinka anan kenan annabi sallallahu alaihi wasallama zai karantar da shi ladabi cikin ladubba da ake so musulmi yana ladabtuwa da su a yayin da yaje kwanciya a gadon baccinsa ko ya kwanta a gadon baccinsa kafin bacci ya dauke shi kenan anan annabi zai amfanar da al-bara'u dan azib dangane da abin da zai amfane shi a duniyarsa kuma ya amfane shi a lahirarsa zai karantar da shi abin da zai faɗi ya zamanto ya tsira daga sharrin dare yayin da ya duhu dare in ya duhu yana tattare da abubuwan tsoro yana tattare da sharri qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq sai ce me wa min sharri ghasikin idha waqab kaga kenan dare yana cici tattare da abubuwa da firgici da tashin hankali da tsoro wanda Allah ne ya san iyakarsu shi yasa zaka ji ana cewa kar fa kai tafiyar dare, akwai hasari. Yanzu in da rana ne ido na ganin ido, kaga tafiya ta ku dadi, zaka iya hango gabanka mil kaza ko kuma kusan dai zaka iya hango daga inda kake tafi har zuwa ƙarshen inda idan ka yake gani maka, sabanin inda daddare ne iya inda wutarka ta haska, iya nan ne zai gani maka. Idan da wani abu bayan inda wutarka ta haska ba zaka gani ba sai ka matso. Idan kuma kana share gudu ka matso wata kil kuma control ya gagara. To kaga wannan duka yana daga cikin sharrin dare. Wani abu da ke tahowa ta nan gefen ko ta nan gefen saboda duhu ba zaka ganshi ba, baka san da shi. Sabanin in ido na ganin ido. Sannan idan da wani abu zai faru ba fata ba, inda rana ne ido na ganin ido, akai hada-hada akwai zirga-zirga, sabanin da dare kafafu sun dauke. To kaga waɗannan iya abubuwan da mu muka sani muke iya gani, banda wanda ba mu sani ba, ba ma iya gani wanda Ubangiji shi ya barwa kansa sani. Tunda har a cikin Alkur'ani ya mana ishara cewa dare tattare yake da sharri. Wa min sharri ghasiqin idza waqab, da sharrin dare yayin da yayi duhu, kenan yana tattare da sharri. To anan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana amfanar da Al-Bara'u dan Azib dangane da abin da zai amfanar da shi a duniyarsa, inda ai bacci ana yi ne da daddare. To duk wani sharri da dare ya tattara, anan Annabi na koya masa yadda zai kubuta daga wannan sharri. Haka ne ya amfani a duniya, wannan amfanin duniya ke. Amfanin lahira kuma zai dace da yardar Ubangiji, saboda yayi abin da Ubangiji yake so, abin da manzansa ya karantar da shi, sannan kuma zai samu lada wanda yake mai tarin yawa. Sannan mun san bacci da muka gani kanin mutuwa ne. Wani idan yayi bacci ma ba zai ran ba zai dawo ba, dama a lokacin da bayi suka yi bacci ana tafiya da rayukansu. To wani za a dawo da ransa, wani kuma an tafi da shi shikenan, ba dawowa da ran. Akwai malaminmu da ya rasu ta haka, da ina jin za ku san shi, Ayyubi. Muna jin Ayyubi babban ƙari mai daɗin murya in yana kira. Wannan malamin ya karantar da mu tafsiri a Jami'ar Musulunci ta Madina, ya mana tafsirin suratul Baqara, ya mana tafsirin suratul Nisa, mun amfana sosai a gurinsa. To a cikin ɗaliban da ya karantar a shekarar mu, ya karantar da ɗalibai kusan 150. To a ciki sai ya keɓe wasu ɗalibai guda 10, sai musu kyauta na set ɗin kaset ɗinsa. To Allah sai ya sa na faɗo cikin 10. Ya kira ni da kansa a wayarsa, ya ce kana ina? Na ce ina hostel. Ya ce to zo ka karɓi naka kyauta, ga ni nan kusan masallaci. Na sauko daga hostel na zo, sai na gan shi a tsaye da motarsa, ya buɗe but sai ya ɗauko set ɗin kaset ɗinsa sai ya bani, wannan hannu da hannu. To wannan shi ma rasuwar da ya yi irin na cikin bacci ne, don a daren da zai rasu ma shi ya ja sallar isha a masallacinsa na unguwarsa, ya shiga gida suka ci abincin dare da iyalansa, ana ta raha ana ta wasa da dariya, aka kwanta bacci. Asuba ta yi aka zo ana tashinsa shuru, ana ta tashi shuru, ana ta mamaki, kuma kafin ma asuba ta yi ya tashi, yakan tashi ya yan nafil. Amma ranar shuru har lokacin da aka kira sallah na ƙarshe, assalatu ko kamar yadda muke faɗi, bai tashi ba. Iyalansa suna ta mamaki, wannan ba ɗabi'arsa ba ce, ba al'adarsa ba ce. Aka zo ana ta tashi shuru. To sai aka ɗan razana, to shi ne aka nemo masu kula ma'aikatan lafiya da suka zo suka ce ai malam ya cika. ya ma dade da cikawa tun cikin dare, kuma babu wata alama da aka gani. Kawai da yanda aka ga ya kwanta bacci yake, kuma har yanzu ma ana dauka a matsayin bacci yake. Kawai da safe kawai sai muka wayi gari ana ta sanarwa cewa Sheikh ya rasu, Sheikh ya rasu. Lokacin muna Madina, ba mu bar Madina ba, muna cikin wanda muka yi masa sallah 2015 shekara na 2015 aka masa sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ana samun irin haka, za idan mutum ya kwanta bacci za a tafi da ransa, to lokacin da zai farka sai a dawo masa da ransa. To anan idan mutum yayi wannan addu'a da Annabi ke karantar da Al-Bara'u dan Azib, wannan ran nasa da aka tafi da ita za ta samu kariya na musamman a gurin Ubangiji subhanahu wataala. Kaga kenan anan gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana so ya amfanar da wannan sahabi nasa ne Al-Bara'u dan Azib. Shi yasa yace idan ka je ga shimfidin baccinka faqul ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja' wa la manja' minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Idan muka kula da gabobi na wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da wannan sahabi nasa, gabobi ne har guda takwas. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, in ka je kwanciya gadon baccinka ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilai, ya Allah na sallama kaina na miƙa wuyata zuwa gare ka, na sallama kaina gare ka 100%, duk wani umurni da ka bayar na runguma, duk wani hani ka da ka hana na nisanta. Shine ma'anar aslamtu nafsi ilai, na sallama maka kaina ni cikakken bawa ne. Ka san bawa shine wanda kwata-kwata baya sabawa umurnin Ubangidansa. To haka ka sallama kanka wa Ubangiji subhanahu wataala, kai a matsayinka na bawansa kana jaddadawa Ubangiji bautuwarka gare shi ta yadda ka sallama kanka gare shi 100%, duk abin da ya baka umurni 100% ka runguma hannu bibbiyu, sannan duk abin da ya hane ka ka nisance shi, anya an gama. Wannan gabar addu'a ta farko kenan, aslamtu nafsi ilaik, na sallama kaina gare ka ta yadda duk umurnin da ka bayar na karba, hanin da kai na hannu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, na fiskantar da fiska ta zuwa gare ka. Menene ma'anar na fiskantar da fiska ta zuwa gare ka? Ma'ana na dankwafar da kai na gare ka a matsayin mai yi maka biyayya da da'a. Haka wasu daga cikin malamai suka fasa, na fiskantar da fiska ta gare ka ma'ana na dankwafar da kai na gare ka, na kaskantar da kai na gare ka, ina mai yi maka biyayya, ina mai yi maka da'a. Kaga wannan lafazi na ƙara fito da lafazin farko, na sallama kai na gare ka, na fiskantar da fiska ta gare ka ma'ana na koma gare ka, na dankwafar da kai na gare ka, ina mai yi maka da'a. Wannan gabar addu'a ta biyu kenan, wa wajjahtu wajhi ilai, na fiskantar da fiska ta gare ka ma'ana ni mai yi maka da'a ne, na kaskantar da kai na gare ka a matsayin mai yi maka da'a ga duk hukuncin da kai na karba. Mai dadi ne gare ni, mara dadi ne na karba, na runguma anu bibbiyu. Wasu malaman suka fassara wa wajjahtu wajhi ilai, suka ce abinda hakan ke nufi, duk wata manufa ta da nake da ita na sallama ta gare ka, sai abinda kai, sai hukuncin da kai, ina da manufa kaza, ina da buri iri kaza, amma yanzu al'amari na din na mayar da su gare ka. Na karkatar da duk wani al'amari na gare ka, duk hukuncin da kai na karba. Na sallamawa umurninka zambi, sa'annan kuma duk hukuncin da kai na runguma na sallama. Shine ma'anar aslamtu nafsi ilai wa wajjahtu wajhi ilai. Mun gane wannan fassara ta biyu. Aslamtu nafsi ilai, na sallama wa umurninka zambi, haninka zan hannu. Wa wajjahtu wajhi ilai, duk wata manufata da nake da ita na sallama zuwa gare ka sai hukuncin da kai. Ma'ana duk hukuncin da kai ba zan yi fito na fito da shi ba a kaina, komin ɗacin wannan hukunci, komin raɗaɗinsa, komin zafinsa, shine ma'anar wa wajjahtu wajhi ilai. Duk wata manufa da nake da ita na sallama ta zuwa gare ka. Duk wani buri da nake da shi na sallama shi zuwa gare ka. Wa fawwadtu amri ilai, na mayar da al'amari na zuwa gare ka. Ban mai da al'amari na zuwa ga kowa ba, gare ka kai kadai na mayar da al'amari na. Kai yadda kake so da ni. Na mai da al'amari na gare ka. Duk abin da kai a kaina ba matsala. Na mai da al'amari na gare ka wajen neman agajinka. Na mai da al'amari na gare ka wajen neman taimakonka. Na mai da al'amari na gare ka wajen neman taufiki da dacewa daga gurin ka. Bana neman taufiki da dacewa daga gurin wani. Bana neman agaji da taimakon wani. Kai na mai da al'amari na zuwa gare ka, gare ka nake neman agaji. Wannan gabar addu'ar ta uku kenan. Wa alja'tu dhahri ilai, na jingina gadon baya na zuwa gare ka. Menene ma'anar, mecece ma'anar na jingina gadon baya na zuwa gare ka? Ma'ana duk wani abu da zai fuskance ni mai cutarwa, yanzu ni ina karkashin taimakonka da kariyarka da garkuwarka, shine na ma'anar na jingina gadon bayana gare ka. Ma'ana na sallama kaina a matsayin mai neman agajinka da taimakonka, ka bani taimako, ka bani agaji, ka kare ni, ka kiyaye ni daga duk wani abu da zai cutar da ni. Yanan na bada kaina a matsayin wanda ke neman taimakonka, ke neman agajinka daga duk wani halitta ko duk wata halitta da za ta iya cutar da ni. Saboda babu wani agaji da taimako da yafi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Babu wani wanda yake mai iya karewa, wanda kariyarsa ta fita Ubangiji. Mai gadi, kare, jami'an tsaro da mutum zai sa a bakin gidan gidansa, babu ya kariya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To cewa da kake alja'tu dhahri ilai, kamar ka ba da gadin kanka ne ga Ubangiji, kamar kana cewa Ubangiji gani nan na ba da kaina, kai gadi na, kar ka bar wani abu ya cutar da ni, kar ka bar wani abu ya zo ya halaka ni. Sawa'un halaka ta lahira ce ko kuma halaka ta duniya. Kaga halaka ta lahira shedan ya kawo mutum farmaki a lokacin da yake cikin baccinsa, ko kuma aljan yakan cutar da mutum a lafiyarsa. Yanzu ka ba da gangar jikinka wa Ubangiji ya kare maka ita daga kaidi na shedan da zai iya cutar da kai a lahirarka, da kuma kaidi na aljan da zai iya cutar da kai a duniyarka. Bata takaita ga aljan ba, har mutum ɗan adam. Da ufata gendere, da rana suke bacci, a shararun mutane wanda suke neman dukiyar bayin Allah da rayukansu. Yanzu ka ba da kanka a matsayin mai neman agaji da taimakon Ubangiji ya kare ka daga duk sharrin masharanci. Shedan ne, aljan ne, mutum ne, duk wani mai sharri da zai nufato ka da sharri ko ya nufaci gidanka da sharri yanzu ka sanya kanka karkashin kulawa na Ubangiji kana neman Ubangiji ya zama mai gadi gare ka mai kariya gare ka mai baka kwaba daga sharrin shedan sharrin aljan sharrin mutun shine ma'anar alja'atu zahari ilai na jingina gadon baya na gare ka ma'ana na jingina kaina na mika kaina gare ka ka zamanto mai bani kariya daga sharrin duk wani abu wanda yake mai cutar da dan adam wannan gabar addu'a ta hudu kenan sai gabar addu'a ta biyar yace ragabatan wa rahbatan ilai wannan maida al'amari na da nayi zuwa gare ka da bada kaina da nayi a matsayin mai neman kariyarka daga sharrin duk wani masharranci ina nayi hakan ne ina mai kwadayin abin da ke gurin ka shine ma'anar ragabata ina mai kwadayin duk wani alkhairi da ke gurin ka ubangiji ina kwadayin shi ko menene na alkhairi da ke gurin ka ubangiji ka sada ni da shi ragabata ina mai kwadayi dangane da duk wani abu da ke gurin ka na duniya ne koko na lahira ubangiji ina kwadayin shi kaman nan a fakaice roƙon ubangiji kake ubangiji ka datar da ni da duk wani alkhairi naka ina kwadayin sa shine ma'anar ragabata wa rahbatan ilaik kuma ina mai tsoro da firgici zuwa ga duk wani abu da ka halitta mai sharri ina mai kwadayi na alkhairai da ka halitta kuma ina mai tsoro na sharri da ka halitta shine ma'anar ragabatan wa rahbatan ilaik ina mai kwadayi da kuma mai jin tsoro da firgici zuwa gare ka ma'ana kwadayi zuwa gare ka kwadayin abin da ke gurin ka tsoro zuwa gare ka tsoron abubuwan da ka halitta masu sharri shi yasa a wancan kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri sai aka ce me ma khalaq kana neman tsari daga gurin ubangijin safiya min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta ka cikin abubuwan da ubangiji ya halitta akwai masu sharri maciji ai yana da sharri kuma ubangiji ne ya halicce shi kunama tana da sharri ubangiji ne ya halicce ta zaki yana da sharri ubangiji ne ya halicce shi cikin aljanu akwai masu sharri cikin mutane akwai masu sharri kuma duk ubangiji ne ya halicce su anan gurin da kace wa rahbatan ilai kuma da tsoro da firgici zuwa gare ka ma'ana ina mai tsoron abubuwa masu sharri da ka halitta ka bani kariya daga gare su shine ma'anar ragabatan ina mai kwadayi zuwa gare ka wa rahbatan ilaikum ina mai tsoro zuwa gare ka tsoron cutuwa da abubuwan da ka halitta yanzu hatta wuta ai ubangiji ne ya halicce ta amma wuta alheri ne ko sharri kaga sharri ce to duka wannan rahabar tsoron naka kana yi ne ya tseratar da kai daga wuta kenan tsoronka ya kunshi fiskoki guda fiska ta farko duk wani abu da zai cutar da kai a duniya kana nuna tsoronka ga wannan abun ubangiji ya baka kariya a kansa ba ka neman kariyar wannan ubangiji kake sannan abun da zai cutar da kai a lahira nan ma kana nema ubangiji ya baka kariya daga gare shi annan haka wasu malamai suka fassara wannan gaba rahabatan wa ragabatan ilaik wadancan abubuwan da nayi ina mai kwadayi zuwa gare ka kuma ina mai tsoro zuwa gare ka kwadayi na duk abin da ubangiji ke da shi wanda bawa zai amfana da shi a duniyar sa da lahirar sa tsoro na duk wata jarrabawa ko kalubale da za ta fuskanci bawa a duniyar sa ko lahirar sa bawa yana nema ubangiji ya kare shi shine ma'anar ragabatan wa rahbatan ilai wannan gaba ta biyar ce ko sannan daga sai gaba ta shida cikin gabobin addu'ar la malja wala manja minka illa ilai nan ma malamai sun masa fassarori guda la malja babu gurin laɓewa. Wala manja, babu gurin tsira. Minka daga gare ka, mutum zai gudu daga gurin Ubangiji ya je wani guri ya laɓe ne? Mutum zai gudu daga gurin Ubangiji ya je wani guri ya tsira ne? Babu. Babu wani guri da za ka je ka laɓe in ka gudu daga Ubangiji. Babu wani guri da za ka je ka tsira in ka gudu daga Ubangiji, illa ilai ka face ga Ubangijin za ka koma. Dole gurinsa za ka koma ka laɓe. Dole gurinsa za ka koma ka samu tsira. Ina fata mun gane. Yanzu idan bawaye ƙoƙarin gujewa wutar Ubangiji, zuwa ga me zai yi gudu ya koma wa? Aljannarsa. Kaga ya gudu daga azabarsa, ya tafi zuwa ga rahamarsa. To shi ne ma'anar la malja wa la manja minka illa ilai. Ba a guje maka a je a laɓe a wani guri. A tsere maka a je a laɓe a wani guri face an laɓe gurinka, an fake a gurinka. Ko da an gudu daga gare ka, to gare kan shi ne ma'anar daga Allah muke kuma gare shi za mu koma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daga gare shi muke kuma gare shi za mu koma. In mun gudu daga gare shi, to gare shin za mu gudu mu koma. Ina fata mun gane. Yanzu idan mutum ya gudu daga wuta, zai sake gudu ya koma wutan ne? A'a, har abada yayi ban kwana da ita. Ka guje wa zaki, zaka sake juya ka koma zakin ne, har abada kayi ban kwana da shi. Ka guje wa dan fashi, zaka juya ka koma masa ne, har abada kun raba gani. Amma Ubangiji in ka guje masa, dole ka dawo masa. Saboda tsirar tana gurinsa. Shi ne la malja wala manja minka illa ilai. Ba gurin laɓewa, ba gurin tsira daga gare ka. In an gudu an guje maka, babu wani guri da za a je a laɓe, ba wani guri da za a je a tsira sai gurinka. Shi ne illa ilai ka, sai zuwa gare ka. Gare ka za a je a laɓe, gare ka za a je a tsira. Duk wanda kaga ya samu taimako da kariya, to daga gurin Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala. Shi ke kare bayinsa. Sannan idan ka ga jarrabawa ta samu mutum, musiba daga Ubangiji, to za ka gudu daga jarrabawar Ubangiji, sannan ka tafi zuwa ga rahamarsa, ka samu rabo, ka samu tsira. Shi ne ma'anar la manja wa la manja, la malja wa la manja minka illa ilaik. Babu cikin halittun Ubangiji wanda yake da wannan sifa. Duk wanda ka guje masa, to zai wahala ka sake dawo masa. Sabanin Ubangiji, za ka guje masa, amma dole gare shi za ka. Duk inda aka je aka zo, gare shi za ka dawo don neman taimako da tsira. Shi ne ma'anar da malamai suka bayyana, la malja wa la manja minka illa ilai. Sai gabar addu'a ta bakwai. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Nayi imani da littafinka da ka saukar. Wani littafi ne Ubangiji ya saukar? Alqur'ani. Yanzu ka zo kwanciya gadon baccinka kana sake nanatawa. Duk da cewa a bayan ma fa kayi imani, to amma yanzu kana ƙara jaddadawa. To yanzu ƴan uwa, mutumin da ya zo kwanciya gadon bacci, me hikimar ya ƙara jaddada imani? Ya bari mana sai ya tashi in gari ya waye. Mecece hikima? Yanzu bacci fa ka zo, to ka kwanta kai baccinka mana. In ka tashi in ya so, sai ka ƙara jaddada imani. Na ba tabbas. Wayumsi kafira ta nan kake wayo kenan. wato mutum zai yammaci yana mumini, zai yammaci yana mumini ya tashi yana kafiri, zai tashi yana mumini ya yammaci yana kafiri. Wato shine yasa kar ka yammaci kana kafiri, sai ka ƙara sai ka ƙara jaddada imaninka. To wannan dabara ta samu karɓuwa. Akwai wani martani da za a bayar a nan. cewa yanzu wanda yazo kwanciya gadan baccinsa necece hikimar ƙara jaddada imaninsa amantu bi kitabikal ladhi kai fa yanzu bacci kazo yanzu an kawo mana hikima guda tunda mutun zai iya wuni yana mumini amma kuma sai yammaci imanin ya tafi ya bar musulunci to shine kake kokari dan kar ka bar musuluncin ka ƙara jaddada imaninka wa ubangiji kuma jaddadawan na hukunta ƙara neman taimakonsa da agajinsa ya tabbatar da kai kan imanin naka wannan jaddadawan da kake ya kunshi neman agaji da taimakon ubangiji ya ƙara tabbatar da kai kan imanin kana kan imanin kana ƙara jaddadawa ubangiji kuma cikin wannan jaddadawan ya kunshi wai menene ake cewa ne da kokon bara ne ko me ake me Bahaushe yake cewa akwai wani Hausa da Bahaushe yake menene da roƙon iri gaisuwa da roƙon iri gaisuwa anan gurin kana gaisuwa amma a fakaice kuma roƙo kake an gane bayani kana jaddada imaninka cewa kai kai imani da littafin da Ubangiji ya saukar amma a fakaice kamar roƙonsa kake ya ƙara tabbatar da imaninka shine gaisuwa da roƙon iri zaka zo kai gaisuwa amma ba za ka roƙi irin ba amma shi wanda kai wa gaisuwar zai fahimci cewa wannan gaisuwan da biyu mun gane gaisuwan nan ba kawai iya gaisuwa bane akwai wani abu a ƙasa to kai ma wannan ƙara jaddada imanin naka ba iya jaddada imanin bane akwai wani abu a ƙasa menene kana neman ya ƙara tabbatar da kai kan imanin shine gaisuwa da roƙon iri ji Bahaushe to cewa da kake kai imani da littafinsa da ya saukar mecece hikimar wannan ƙara jaddada imanin a lokacin da bawa ya zo kwanciya a gadon baccinsa an ambata mana hikima guda hikima ta biyu yanzu mun yi ishara kan wacce take da alaka da ita shine yanzu da zaka zo zaka kwanta bacci baka da garantin zaka tashi to gara ka jaddada imaninka ta yadda koda baka tashi ba ka tafi cikin imani wanda ka ƙara jaddada shi wanga wannan hikima ce take mai girma wa bi kitabikal ladhi an amantu bi kitabikal ladhi anzal nayi imani da littafinka da ka saukar kana jaddada ubangiji kuma a fakaice kana nima ƙara kare ka cikin imani ta yadda bacci ya dauke ka cikin imani dan shedan fa ba shi da kirki sakan guda zai iya kai kai baro yi kana ga yanzu mai fi sakan ɗaya fa ya rage ne bacci ba to shedan zai iya rudanka da dan abun da bai taka kara karya ba sai kai kai baro ka to kana neman agaji da taimakon ubangiji kana jaddadawa tare da neman agaji da taimakon ubangiji ta yadda ko da rayuwarka bata dawo ba ka mutu akan imani akan musulunci shi yasa a ƙarshen hadisin zamu ga annabi ya ce in ka mutu akan wannan ka mutu kan addini ma'anan ka mutu akan waɗannan lafuzzan ka mutu kan addinin musulunci wannan na daga cikin hikimomin da malamai suka ambata na jaddada imani lokacin da bawa ya zo kwanciya gadon baccinsa sai ƙarshe gaba ta ƙarshe ta takwas wa bi nabiyyika alladhi arsalta da annabinka da ka aiko nayi imani da littafinka da ka saukar da kuma annabinka da ka aiko annabi shine annabi ko ar-rasulu kuma shine manzo akwai wata riwaya da shi al-bara'u dan azib da annabi ya karantar da shi wannan hadisi da yazo sai ce yana nana ta hadisin annabi ya ji yana nana ta addu'ar da annabi ya karantar da shi cikin hadisin annabi ya ji ko addu'ar ta zauna a bakinsa da yazo sai yake cewa Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalt sai ce wa bi rasulika alladhi arsalta sai annabi ya ce la wa bi nabiyyika alladhi anzalta arsalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta yace sai na ce wa bi rasulika alladhi arsalta tunda ar-rasul ai yafi kama da arsalta ko da manzanka da ka aiko ar-rasulu manzo arsalta dan ka aiko dan aikenka da ka aiko ai kun ga lafuzan suna kama ar-rasul dan aika arsalta ka aiko kun ga suna kama da dan aikenka da ka aiko ayya sun fi shige akan da annabinka da ka aiko to da yazo sai tunda a can ya ji annabi ya ce arsalta sai ya ce to bari kai amfani da ar-rasul ai ya fi shige da arsalta sai ya ce wa bi rasulika alladhi arsalta da dan aikenka da ka aiko annabi ya ce a'a ba haka ba wa bi nabiyyika alladhi arsalta da annabinka da ka aiko yanzu idan ka zo addu'ar ka ce wa bi rasulika alladhi arsalta ma'ana ba ta fito ba ai kuma kamar duk abin da yake me bambanci tsakanin wa bi nabiyyika alladhi arsalta da kuma wa bi rasulika alladhi arsalta tunda annabi ana gaya masa ar-rasul kuma ana gaya masa annabi to me yasa annabi yace a dole ya takaita da lafazin nabi kar ya zo da wani madadin sa koda zai iya mai gurbin sa kar ya zo da shi a ya takaita yace wa bi rasulika alladhi arsalta annabi yace a wa bi nabiyyika alladhi arsalta ai annabi rasul ne ko kuma nabi ne to me yasa anan gurin annabi yace a ya takaita da nabi maimakon ar-rasul ba Allah ya ce wa Muhammadun illa rasulun ya ayyuhar rasul Allah ya kira shi da ya ayyuhar rasul kuma ya kira shi da ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira aga Allah ya kira shi da annabi na'am to me yasa anan gurin na'am na'am shi lafazin annabi ko ar-rasul annabi na'am na'am kenan ya bai imanin sa bai takaita da iya annabi ba kawai ya shafi har sauran annabawa ba ma ne ce ar-rasul ba bai shafi sauran annabawa now now wato a takaita da lafazin da annabi ya zo da shi to wannan na farko kenan ya kenan wannan yan uwa zai nuna mana a duk lokacin da ka samu lafazi na addu'a to kar ka canja shi yadda ya zo cikin aya ko hadisi yi kokari ka rike shi a haka kuma ka roki Allah da shi a haka yafi falala akan canjawa shi yasa annabi ya doge masa akan ya takaita da nabiyyika saboda annabi bai gaya masa rasulika ba kenan ishara annabi yake masa ya takaita da abin da annabi ya karantar da shi wannan yake nuna mana duk wata addu'a da zaka yi babu lafazin da zaka yi amfani da shi cikin addu'ar da yake da falala kamar lafazin da yazo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi cewa da yawa bi rasulika wannan ba daga bakin annabi to sai annabi ya ce masa a wa bi nabiyyika diddai dan a nuna masa muhimmancin takaituwa da lafuzan annabi wajen addu'a kenan ko da zaka yi addu'a da wani lafazi daban addu'ar Allah zai karbe ta ba za a ce ba zai karba ba kuma zaka samu ladan addu'a ita addu'a tana da fa'ida fa'idar ta farko Allah zai karba addu'a a biya maka bukatarka fa'ida addu'a ta biyu in kai zaka samu lada in kai addu'a zaka samu lada saboda me ibada ce to duk addu'a da bawa zai yi da wani lafazi daban zai samu fa'idojin nan guda biyu fa'ida ta farko zai samu lada fa'ida ta biyu zai samu biyan bukata to amma kuma idan addu'a cikin lafazin annabi ne zai samu fa'ida ta biyu koyi yawa koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam salati wa annabi shi kuma salati ba a so mutun yayi sai wanda annabi ya karanta ba zai zo da nasa ba sai wanda annabi ya karanta saboda sahabbansa sun ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama mun san yanda za mu yi maka sallama amma ba mu san yanda za mu maka salati ba to sai annabi ya koya musu kaga bai bar su kowa ya je yayi
da lafazin sa ko fahimtar sa ba sai koya musu wannan nuna kenan salatin an tashi za a yi wa annabi za a yi ne kamar yadda ya koyar da sahabbansa to ita kuma addu'a kofata na da fadi zaka iya amfani da kowane irin lafazi wajen roƙon ubangiji matukar lafazin akwai girmamawa da biyayya ciki to amma kuma mu sani yin amfani da lafazin annabi ko lafazin da yazo cikin aya alqur'ani kamar irin su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabanna kaga wannan lafazi ne da yazo cikin aya ta alqur'ani rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama lafazi ne da yazo cikin aya alqur'ani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim kaga an roko kake kana roƙon Allah kana cewa ihdinas siratal mustaqim kaga wadannan duka lafuzza ne da suka zo cikin ayoyi na alqur'ani to duka lafazi da yazo cikin aya ta alqur'ani na addu'a ko yazo cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na addu'a yafi falala yafi girma bawa ya roki ubangiji da su sama da lafazin da bai zo ciki ba wannan na daga cikin dalilan da suka sanya annabi sallallahu alaihi wasallama ya dogewa albara'u dan azib akan wa bi nabiyyika alladhi arsalta lokacin da yace wa bi rasulika alladhi arsalta wannan dalili na farko kenan dalili na biyu wasu daga cikin malamai suka ce duk da in ka duba wa bi rasulika alladhi arsalta da kuma bi nabiyyika alladhi arsalta ma'anar duka ɗaya ce saboda ar-rasulu shine annabiyu suka ce zai iya yiwuwa annabi da aka tashi masa wahayin addu'o'in an masa wahayin ne da wa bi nabiyyika to shi yasa baya so a canja shi da wa bi rasulika an gane bayanin suka ce zai iya yiwuwa amma annabi wannan wahayi to shi yasa albara'u dan azib da ya canja lafazin annabiyu da ar-rasulu annabi yace a'a wa bi nabiyyika alladhi arsalta da kuma annabinka da ka aiko kar ya ce da dan aikenka ko manzanka da ka aiko a'a ya ce da dan annabinka da ka aiko tayu an masa wahayin ne a haka to akwai martani na uku da na hudu duka da malamai suka yi martani na uku suka ce shi lafazin ar-rasul yana da fadi sabanin lafazin annabi shi takaitacce ne a wancan lokaci domin a wancan lokaci in an ce ar-rasul annabi za a iya kiransa ar-rasul mala'ika jibrilu za a iya kiransa ar-rasul amma in an ce annabi annabi shi kadai to kalmar annabi tafi takaita annabi kana nuna imaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko to amma in ka ce ar-rasul zai iya daukan kai imani da mala'ika jibril zai daukan kai imani da annabi Allah shi kuma anan yana so ka nuna cewar kai imani ne da manzansa sallallahu alaihi wasallam to shi yasa al-bara'u dan azib da yace wa bi rasulika alladhi arsalta annabi yace a'a wa bi nabiyyika alladhi arsalta tunda mala'ika jibril shi ma ai ana kiransa ar-rasul ko a cikin al-qur'ani innahu la qawlu rasulin karim ai shi alqur'anin nan maganan manzo ne mai karamci wani manzo bi quwwatin ma'abocin karfi wai ma'abocin karfi mala'ika jibril inda bil arsh makin shine ana magana ne kan mala'ika jibril sai aka kira shi da wa ar-rasul ka kenan mala'ika jibril ar-rasul ne saboda shi ake aikowa gurin manzannin Allah su ma ar-rasul ne ko wani ɗaya cikin su ar-rasul ne to anan dan an nuna maka cewar kalmar ar-rasul tana da fadi za ta iya daukan wannan ta dauki wancan to ka takaita da kalmar da za ta takaita annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ita ce annabi wannan martani na uku kenan da wasu daga cikin malamai suka yi dangane da dogewa da annabi yayi wa albara'u dan azib akan wa bi nabiyyika alladhi arsal dogewa ta hudu wacce ita ce ta karshe suka ce kalmar wa bi nabiyyika ta kunshi rasulika saboda ba yadda za a samu annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama manzo ba wato ta hada duka biyu ita kalmar in an ce wa annabi annabi to ai ko shakka babu kuma manzon to tunda ta hade su duka biyu to ai amfani da ita mana sabanin ai amfani da ar-rasul wannan dai duka kokari ne na malamai wajen fito da dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ai dogewa al-bara'u dan azib wajen amfani da kalmar annabi a madadin ar-rasul to wannan addu'ar da muka karanta ta yan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al-bara'u dan azib yaushe ne zai yi ta annabi yace idza awaita ila firash idan kaje ka kwanta a gadon baccinka kai wannan addu'a a ƙarshe sai annabi yace masa fa innaka immitta min lailatika mitta ala al-fitra saboda kai haƙiƙa tabbas in ka mutu a wannan daren naka da kai wannan addu'ar to ka mutu kan addinin musulunci in ga bayanin da muka yi dazu in ya zama ranka an rike shi ba a dawo da shi ba to sai zamanto an rike ranka akan addinin musulunci sai zama ƙarshe yayi kyau Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah a cikin alqur'ani yake cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mauta wallati lam tamut fi manamiha wata Allah zai rike mata ran wata kuma Allah zai dawo mata da ran to kai in har ba a dawo maka da ran ba zai zamanto ka mutu kan addinin musulunci wannan na nuna kenan kai kyakkyawan ƙarshe kenan wannan yake nuna duk wanda Allah ya sa ya je kwanciya gadon baccin sa yayin wannan addu'ar kuma ransa ya tafi ta can to wannan yayi kyakkyawan ƙarshe saboda annabi sheda annabi ce yace fa innaka saboda lallai fa kai immitta min lailatika in ka mutu a wannan daren naka mitta alal fitra ka mutu kan addini kenan kai kyakkyawan ƙarshe domin mutun ya mutu kan addini yayi kyakkyawan ƙarshe kenan wannan yana nuna mana muhimmancin wannan addu'a ta yadda bai kamata a ce bawa ya kwanta bacci bai yi ta saboda fa'idojin da take kunshe da su mafi girma daga ciki shine in har rai yayi halinsa lokacin da bawa ke cikin bacci ba a dawo da ran ba zai zama yayi kyakkyawan ƙarshe yace wa in asbahata in kuma ran naka an dawo maka da shi ka wayi gari ka tashi cikin rayayyu asbahta khairan zaka tashi cikin alkhairi asubakka za ta zama mai alkhairi wayewan garinka zai zama mai alkhairi wulinka zai zama mai alkhairi a yayin da ka zo kwanciya gadon baccinka kai wannan addu'a kaga ko ina ta fadi shan in rai ya tafi kai kyakkyawan ƙarshe in rai ya dawo ka tashi cikin rayayyu ka tashi cikin alkhairi wannan hadisi muttafaqun alaihi an yi ittifaki akan sa Bukhari da Muslim yace wa fi riwaya fi sahihain a wata riwaya cikin sahihain Bukhari da Muslim ce wata riwaya daban-daban da wannan anil bara daga al bara'u qala yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun idza ataita madja'aka idan ka zo gurin kwanciyarka fatawadda wudu'aka lis-sala to kai alolarka irin alolar da kake yi wa sallah kenan a wata riwaya daban ba wannan ba annabi ya karantar da shi da dubban da ake so musulmi ya ladabtu da su yayin da yazo kwanciya bacci idan ya ladabtu da waɗannan ladubba wallahi ɗan uwa zai samu kariya wallahi zai samu kariya ni wannan na jarraba ba labari aka ban ba na jarraba a aikace kuma na gani zai samu kariya ta musamman daga gurin ubangiji subhanahu wataala to a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa idan ka zo gurin baccinka gadon baccinka shimfidinka na dubban da ya kamata ka ladabtu da su na farko fatawadda wudu'aka lis-sala kai alwala irin alwalarka na sallah dan uwa wannan alwalan tana da muhimmanci a lokacin da bawa zai kwanta bacci wallahi duk wani abu da ka sani mai sharri ba zai kusance ka Allah zai kange ka daga ganinsa ba zai ma iya ganinka ba balle ya cutar da kai kowace irin halitta in ka je kai fitsarin sai ka sake alwala sai dai wanda aka yi sassauci shine tashi fitsarin cikin dare nan an yi sassauci amma gabanin baccin ya dauke ka nan kai zama ka kwanta baccinka na farko da alwala ai wani zai iya tashi sau biyu wani ma sau uku wani sama da haka ya danganta ga yanayi na halitta wani kuma yanayi na larura ta rashin lafiya kamar mai fama da cutar diabetes siga daga ya tashi so biyar wani so shida wani ma so bakwai wanda ke fama da cutar siga to matukar yayi na farkon nan ya wadatar masa saboda zai zamanto akwai wahalarwa a ce duk lokacin da kaje kai fitsari sai kai alola wani ma in yi alolan sai idan sai bushe sai mutum ya ki dawowa to kaga kuma ba azabtar da mu ake so ai ba to shine in kai wannan alola na farkon shine dalili ya tabbatar da shi to sauran kuma duk tashi da zaka yi wannan alolar taka da kai ta farko za a baka garkuwa har asuba yawa eh sai ka sake koma kai amma matukar baccin ya dauke ka a matakin farko to duk tashin da zaka yi baka da matsala ba sai ka sake alwala ba saboda akwai kuntatawa shi kuma addini ba kuntata ce wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj bai sanya muku kunci da kuntatawa cikin addini ba ka tashi tashi na farko yi fitsarinka kai tsarki ka je ka ci gaba da baccinka ka sake tashi na biyu yi tsarki ka je ka ci gaba da baccin har asuba alwalan nan da kai ta farko gabanin bacci ya dauke ka ta wadata wani kuma zaka ga basir yake baya iya rike alwalan ka gani kowanne da irin larurarsa to saboda haka wannan in dai kai na farkon ka kwanta ko da alwalar kana cikin bacci ta warware shikenan dai kariyar nan tana tare da kai daga gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala na zaka ce tai dama ya kwanta da tsarki ake so amma san da yazo kwanciya kwanta da tsarki eh to na na wato abin da yasa suka yi wannan batu su nuna maka yalwar rahamar Ubangiji ne shine maganar da muka yi cewa matukar kai alolan farkon ne zagawa da zaka je kai aban daki ba zai ma tasiri to kaga wannan zai iya yiwa shine dalilin da yasa suka bada magana ce mai kyau kuma mai inganci ko da misali ba za a ce kai tsaye alolan ba ta karye ba to amma dai tasirin alolan yana nan tare da yawa garkuwar da kake nema gurin Ubangiji Ubangiji ya baka bisa ga rahama irin tasa na muna da saura minti biyu yace idza ataita madja'aka idan ka zo gurin kwanciyarka fatawadda wudu'aka lis-sala to kai alolakka irin alolar sallah wannan ladabi na farko kenan da ake so musulmi ya ladabtu da shi yayin baccin sa thumma tajid ala shikkikal ayman in ka zo kuma kwanciyar ka kwanta a bangaren ka na dama kenan ba a so kai rigingine ko kai rubda ciki ko ka kwanta a bangaren hagu a kwanta bangaren ka na dama mecece hikimar kwanciya bangare na dama hikima ta farko ko ida sunna ko ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi girman hikima duk wata hikima da za a ambato tana raka wannan dinci to malamai sun yi ta kokarin fito da hikimomin bayan wannan ta farko mafi girma koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zo kwanciya ka ji cewa kana koyi ne da sunnar annabi sai ka samu lada gashi ka kwanta za ka huta amma sai ka samu lada sa'annan kuma daga cikin hikimomin da malamai suka ambata cewar idan mutum ya kwanta ta bangaren dama wannan zai fi bawa gangan jikinsa samun wadataccen hutu tunda ai shi bacci da muka gani Allah ya sanya shi ya zama hutu ne ga gangan jiki to hutun zai fi samu zaka fi samun wadataccen hutu da cikakken hutu da kammalallen hutun ka kwanta ta bangaren da shi yasa wani lokaci akwai kwanciyar da mutum zai yi idan ya farka sai ya tashi da ciwon kai saboda bai kwanciyar da ya kamata ya samu wadataccen bacci ba to sai malamai suke cewa daga cikin kwanciyar da in bawa yayi zai tashi ya ji shi wasai ya ji shi a wartsake shine kwanta ta bangaren da wannan yana daga ciki. Sannan kuma hikima ta uku zuciya aika mata bangaren hagu take. Don sai dan ka zo kwanciya ta bangaren hagu ai ka danne. Sai tai nauyi. Wannan sai ya saka ka rasa sallar asuba. Zuciyarka ta yi nauyi. Amma idan ka kwanta ta bangaren dama tana reto ba ta da nauyi. Lokacin tashi in yayi zaka ji ba lalaci zaka iya tashi. Yanzu ko wanda yake so ya sallar dare idan ya kwanta ta bangaren hagu sai gagara tashi. Saboda ya danna zuciyar sai jigangan jikinsa shi ma sai ya nauyi. Amma in ya kwanta ta bangaren dama bai danne ta ba tana reto tana sama tana aiki yadda ya kamata gangan jikinsa ba zai nauyi ba. To a nan ne in yana so ya tashi zai tashi da nishadi da kuzari sallar asuba sallar dare zai tashi. Saboda me? Saboda bai danna zuciya ba. Kaga hikimomin suna da yawa da Annabi sallallahu alaihi wasallama yasa ya karantar. Annabi shine likita na farko. Duk wasu abubuwa da zai kawo sai ka ga akwai amfani a lafiya, akwai amfani a gangan jiki. To shi yasa yace a kwanta ta bangaren dama. Ɗan uwa wannan hadisi ba za mu samu damar karasa shi ba duk da cewa ya zo ƙarshe. To amma ɗan darussa da za mu duba duk da ba su da yawa ƙarƙashin hadisin za mu jinkirta sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa saboda ƙurewar lokaci. Abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.